التعليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci, yau muna watan Jumadal Ula 14 a hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1443, a watan Disamba muna 19 a shekara ta 2021. Allah ya kaddara mana haduwa a babban masallacin Juma'a na garin Gumal na fada mai martaba sarki, don ci gaba da karatu a cikin littafin Al-Arba'un An-Nawawiyya. Yau za mu yi darasi na uku a cikin hadisi na biyu na Umar ibn al-Khattabi. Darasi na farko muqaddima, darasi na biyu muqaddima a kan littafin da bayanin hadisin farko. Yau kuma insha Allah kai tsaye za mu fara da hadisi na biyu ne a cikin littafin, kuma bisa al'ada muna da buƙatar wanda suka haddace hadisin har wa yau mutum goma. Na'am, ban ga ko ɗaya ba. Na'am, ɗaya, biyu, uku, huɗu, ya kama ake tsoro 5, 6, 7, 9, 10, 11. To, so ba zai matso ku sai karanta mana, sai karanta a makirafon mu yi amfani da karatun shi. Hadisi na biyu mana. Na'am, to shi kenan ya yi, barakallahu fika. Ya yi shi kenan, insha Allah, insha Allah, barakallahu fika. Na'am. الحديث الثاني حديث نبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. لم بيش قبع قبع إذا مكيسي إنكار قبع سيمكار سفسر. Shi hadisin na biyu an karɓo daga Umar ɗan Khattab, Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi. Malam ya ce aiban har wa yau, yadda hadisin farko an karɓo daga Amirul Mu'minin Umar ɗan Khattab, haka hadisi na biyu an karɓo daga Amirul Mu'minin Umar ɗan Khattab. Kala, Umar ɗin ya ce bainama malamai suka ce zarfu zamanin ne ya dullo alal mufaja'a, wani yanki ne na lokaci da yake nuna wani abu ya faru bagtatan ba tare da an yi tsinkaye da shi ba. So kawai kwatsam suna cikin zama, ya ce nahnu julusun, bainama nahnu julusun, muna cikin zama, inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a wajen annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi, zata yaumin, a wata rana. Abin ya faru ne daga hudowar rana zuwa fadawa shi kenan. Iz tala'a alaina rajulun, kwatsam sai wani mutum ya bullo. Tala'a, kamar yadda hudowar alfijir take ko wata ko hudowar rana, kawai haka aka gan shi, kwatsam shi ma ya bayyana a gare su. Wannan mutumin da ya fito, Umar ɗan Khattabi sai ya siffata shi da abin da ya kore a wazo, ya koro a waɗansu riwayoyin, kamar riwayar Hashar ibn Haushab da take wajen Ibn Hibban. Shi yana cewa a riwayarsa suna jin sautin irin gurnanin maganar, amma ba sa gane wa haidai su gane ansar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ba sa ganin mutum, amma sun san da motsin mutum. Haka Hashar ibn Haushar yawar waye shi. Amma Umar ɗan Khattabi sai ya faɗi zahirin abin da ya faru a riwayar. Alamar kenan sun gan shi, sun ji maganar. Dalilin sun gan shi ya ce shadidu bayadu thiyabi, mai tsananin farin tufafi. Tufafi ne irin fari ƙal da babu datti a jikin shi, kuma farin irin na ƙarshe wanda yake nuna alfarmar fararen kaya ga masu tsafta kenan. Shadidu bayadu thiyabi, shadidu sawadi sha'ari, mai tsananin bakin gashi, gashin sa baki ne matuka da gaske. So yadda fari yake da alfarma haka baki yake da alfarma. An ce duk inda za a yi labarin kyau, in dai kyan ana so ya fita yadda ya kamata, to baki ya shige shi. So bakaken fata haka Ibn Hazmin ya faɗa, yace in an tashi magana akan kyau to baki yana da alfarma. Dan duk inda kyau zai fita to ana kawo baki, in gashi ne ana da buƙatar baki sosai. Idan idanu ne ana da buƙatar ƙwayar ta ciki ta yi baki yadda ya kamata, da ɗan guraren da ya kamata a samu baki yake ta, to shi ma baki akwai tasa alfarma ɗin. Shadidu sawadi sha'ari la yura alaihi asaru safari, yace ba a ganin alamun tafiya ga wannan mutumin ɗin. Malamai sun fassara alamun tafiya ko dai ɓullowar da ya yi, to tun daga inda suka fara kallon shi har yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai motsawarsa suke gani, amma a ga ya taka kafa ya dauke, ya taka ya dauke ba sa gani, kawai sai dai su ga yana motsowa, shine la yura alaihi asaru safari. Haka wasu suka fassara, wasu kuma la yura alaihi asaru safari alamun matafi, in kai tafiya ka kare za a ga hazo, a ga kura, kayan ka ya kwashi yayi kaza, wannan shine alamun mutun yayi tafiya kenan. So wannan kuma aka ce yana daga cikin sunnar da Fulani suka rigaye mu akan ta. Ba Fulani ne in yayi doguwar tafiya kafin ya shigo gari, zai tsaya a bayan gari ya samu falki ko korama, sai aje ƙwaryarsa ya dauki ruwa ya tsaftace jikinsa ya goge ya kade. Har da in dan nan gwale ya ba a dauka a dan goggoge kuma sai ya karasu cikin gari. Sai ya ganyi a mutuncin tsaf da mutuncinsa sai ya karasu. To shi ma malaika Jibril kamar ya zo da wata sunna da ake so akwai kwaya. Koda kai tafiya kafin ka zo a ganka fata-fata a ce daga ina ka ce wallahi ai wajen kilomita 30 muka ci a kafa ba wanda ya tambaye ka. Kafin ka karasu cikin al'umma tsaya ka tsaftace ka gyara jikinka a ganka fes da mutunci, wannan hiya fa alkhairi. La yura alaihi asaru safari wala ya'rifuhu minna ahadun, kuma cikin mu babu wanda ya san shi. Yanzu kenan a wannan zuwan da malaika Jibril bai ali siffar kowa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata zuwa idan zai yakan ali siffar wani sahabi ɗin, in ya zo ya zauna sai a ɗauka sahabin ne, sai sun ga manzancan da za su yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wahayi ne ko saƙo, sai ya gama ya tafi, sai kuma su gane cewa ashe ba sahabin ba ne, mala'ika Jibril ne ya zo wannan guri ɗin. So a wannan zuwan da ya bai ali siffar kowa ba, da siffa ya zo ta musamman amma ba ta mala'iku ba, shi yasa ya ce wala ya'rifuhu minna ahadun, cikin mu ba wanda ya san shi. To malamai suke cewa wannan wasu abubuwa guda biyu ne da ba za su haɗu ba. A ce babu alamun tafiya idan yana nufin kura da datti da wane ne, suka ce ba zai yiwu ba, dole in mai tafiya ne a ga alamun tafiya. In kuma ba mai tafiya ba ne, to cikin sahabbai ya kamata a san wanda ya san shi, ko da a ƙauyukan wajen Madina ne, to ya kamata a gurin a samu wanda ya san shi. Amma sai aka haɗa su a gurin, babu alamun tafiya kuma babu wanda ya san shi, za a samu sha'ani kenan a gurin. Wala arifuhu minna ahadin hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, da ya taho tinkan-tinkan bai tambaya ba, ina Muhammad a cikinku, wane ne Abubakar Siddiq, wane ne kaza, bai tambaya ba, kai tsaye yana zuwa ya san waye Muhammad din, sai ya wuce tinkan-tinkan har gurinsa. Hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, gurin kenan yake kwatanta ba fadawa da dogare, wanda dole sai ya nemi iso ni ne wani, sannan ya karasa aka tsarin fadar yake kenan. Tunda ai zama ake na majalisa da sahabbai da duk sun kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma aka yi samu dama har ya keta ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wanda ya tsare ya tambaya. Watakila wannan yake nuna kwatsatsan kwatin majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, majalisi ne da yake da aminci da sauki, duk wanda ya zo gurin zai ji kamar dan cikin majalisin ne, kuma duk inda ya samu inda ya masa daidai da zai zauna zai iya zama a cikin majalisi din. Yasa wannan da ya taho ya bashi dama tinkan-tinkan har ya kai inga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, da ya taho bai tsaya ba bacin ya je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, siffar zaman sai da guwoyin mala'ika Jibril suka dangane da guwoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hine fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Malamai suka ce idan ana so a koya wa yaro karatu yayi nauyin dauka ya kasa ganewa mai janjanci, aka ce to wani lokacin ana daukan wannan uslubi din, shi ma methodology ne na koyarwa, to sa yaro a kwana irin waɗannan sukurutun, ta yanda in ya juya nan bango zai gani, in ya juyo nan bango zai yi to sai ka hade gwiwarka da taka he ka matse to he ka mai karatun ta nutsa a gurin zai dauka insha Allah fa sanar da rukubatahi ila rukubatahi amma mai zafin hannu kare to eh karka matse yaro a kwana kuma ya rasa inda zai kai ta fallahi da mari ko eh wanda ya san ba za a ji tsoron sa ba ba za a tada hankali ba za a fahimci sakon da zai bada to in ka ritsa yaro a irin wannan gurin to kwakwalarsa gaba ɗaya tunaninsa zai dawo akan ka yake babu abin da zai dauke masa hankali fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi sai shi mala'ika jibril ya dora tafukan hannayen shi akwai gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato suka ce ya dora tafin shi shi mala'ikan jibril akan gwiwarsa shi din amma dai abin da yafi kusa shine ya dora shi mala'ika jibril ya dora tafin hannunsa akan gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yake nuna tamamul mulasaqa mannewar da haduwar ta kai kusanci kuma ta yadda hannunsa yake kan gwiwarsa to duk inda hankalin manzon Allah yake zai zama to yana kan mala'ika jibril alaihi salam wa wada'aka fihi ala fakhidayhi to da aka samu wannan zaman da kimtsin wa qala sai yace ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam akhbirni an alislam wannan kuma zai kara ba wa sahabbai abin mamaki tunda da ya taho tinkan din ba alamun tafiya ba a san shi ba bai yi tambaya ba sai da ya kai inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kuma sai ambaci sunan shi da ta ya rasulullahi sai a ce ai ya san annabi ne ko ya taba gani shi ko ya nabiyallahi di ya san shi amma sai ya ce ya muhammad sunan shi wannan yake nuna cewa kenan akwai cikakkiyar masaniya tsakanin shi wannan mai tafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya masa jerin tambayoyi ya ce akhbirni anil islami bani labarin musulunci fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al islamu shi musulunci ko fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shi musulunci shine ka tabbatar ka shaida babu wanda ya cancanta a bauta masa sai shi Allah madaukakin sarki kuma ka yadda shi annabi muhammad ni din da ka ambata to ka yadda ni manzo ne na Allah wannan shine rukuni farko a cikin rukunin musulunci wato kimar sala ka tsaye da sallah wato utiyar zakata ka fitar da zakka idan ka samu dukiya ta kai silan zinare 20 a ta kan silan zinare 20 ya shekara za a fidda mai zakka dirhami 200 masu lissafi da azurfa suka kai shekara za a fidda masa kuɗi ko abin da yayi daidai da su yanzu ina kunin ya kusa dosar naira miliyan 3 a kuɗin Najeriya shi ma idan yayi shekara tsakanin farkon lissafin kuɗin da ƙarshen lissafin kuɗin za a fidda mashi zakka wanda Allah madaukakin sarki ya hore masa dabbobin ni'ima awaki 40 har su kai 120 ana bada kwaya daya raquma idan sun kai 5 akuya daya 10 akuya 2 15 akuya 3 20 akuya 4 24 har yanzu ana awaki 4 25 zuwa 35 sai a bada raquma ya shekara 2 wacce ta kai shekara za ta ke kokarin shiga shekara ta 3 ta dai bar biyu koda da kwana ɗaya ne ita ake badawa ita ce ake karanta bintu makhadin wanda yake da shanu ba a fidda musu zakka sai sun kai 30 idan sun kai 30 ana bada tabi'un au tabi'a shine dan marake ko yar maraka wacce ta cika shekara ɗaya ta shiga shekara biyu in sun kai shekara guda 40 ana bada musinna ita ce yar shekara 3 amfanin gona wanda aka noma da rani 1:10 sharadi ya zamanto ana amfani da shi matsayin abinci kuma ana iya ajiye shi ya kai tsawon lokaci duk amfanin gonar da yake da wannan sifar ana fidda mai zakka kaga kenan hatsi dawa maiwa masara wake ridi shinkafa alkama duk za su shiga ciki dan duka ana amfani da su a matsayin abinci suna tsayuwa ko ajiyuwa na tsawon lokaci ana fidda musu zakka wanda aka noma da rani ana fiddawa 1:20 a bada na damuna 1:10 kowanne da iyaka shi ma wannan sai ya kai ausiki 5 kamar yadda ita ma awaki sai sun kai wani adadi, kamar yadda shanu sai sun kai wani adadi. So waɗannan ita ce zakka da ake fiddawa, kuma su ne nau'ikan abubuwan da ake fiddawa zakka: kuɗi, amfanin gona, dabbobin ni'ima. Waɗannan su ne al'amwalul muzakka, au dukiyar da ake fidda ma zakka. Wata suma Ramadan sai kuma kai azumin watan Ramadana. Wata hujjal baita, ka ziyarci ɗakin Allah, inistata'ata, in ka samu, ilaihi sabilan, hanya da za ta kai ka. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mas sabil, da Allah ya ce walillahi ala nasi hujjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Aka ce ya rasulullahi mas sabil, menene as-sabil din? Sai ya ce azzadu war rahila, abun hawa da guzuri, abin da zaka ci daga nan har ya kai ka Maka, ka yi aikin haji, ka juyo lafiya, ko kuɗin ko abincin, wannan shine abin da ake da bukata a matsayin azzad. Ar-rahila, abin da zaka hau a cikin aminci ka je ka yi aikin hajin, ka juyo, waɗannan su ne sharuɗan aikin haji. Idan kana da iyali da masu cin abinci a ƙarƙashinka da nauyi, ko ka bar musu hanyar da abincin zai ke zuwa, ko ka bar musu abincin, wannan yana cikin haraɗin aikin haji. Inistata'ata ilaihi sabila. Qala, da ya ƙare bashi ansa sai ya ce sadaqta, ka yi gaskiya. So waɗannan ƙarin bayani akan rukunan musulunci za mu same su a cikin hadisi na uku, buniyal islamu ala khamsi. So anan insha Allah, inda abin da yake da buƙatar ƙarin bayani sai mu ƙara a gurin insha Allah ta'ala. Amma inda za mu kalle su, za mu ga dukkanin su ayyuka na zahiri ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ansa da su. Menene musulunci? Kamar manzon Allah na so ya ce maka, musulunci shine aikin da ake gani a zahiri. Lokacin da zan ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wannan furici ne kuma aiki ne, aiki ne da nayi da bakina a matsayin aiki. Don haka a rukunan musulunci akwai wanda bakinka yake bukata, daga cikin musulunci kuma akwai aikin da gabanka ake da bukata. Kamar sallah, gabanka take da bukata, a ga kayi ruku'u, kayi sujada, ka dago daga ruku'u, kayi sujada. Ayyukan kuma sallah ana faɗar sunan su: Allahu akbar, sami Allahu liman hamidahu, rabbana wa lakal hamdu, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Da haka furici da aiki su suke haɗuwa su yi sallah. Haka azumi shi ma gabanka ake da bukata, ka hana gabobin jikinka abin da suke da bukata. Suna da bukatar abinci, suna da bukatar ruwa, suna da bukatar abin kayan marmari, ka rike su tun daga huduwar alfijir har zuwa faduwar rana. Wannan gabai ne suke yin azumi. Sai kuma abin da yake da bukatar aikin furicin baki da aikin gabai da kuma dukiyarka: zakka tana da bukatar dukiya, aikin haji yana da bukatar dukiya da gabanka. Tunda bacin ka biya kudin aikin haji, kana da bukatar guzuri da kudin kwana da wane ne da kudin hema da kudin duk abin da za a yi maka kudi ne yake aiki a wannan gurin. Yasa kafin a tafi za a ce karamar kujera miliyan 1 da babbar kujera miliyan 2 da wani abu, ko miliyan 1 da wani abu tsakatsakiya. Wannan yawan girman guzurin da za a baka da hidimar da za a maka shine girman kujera, amma ta jirgin duk iri ɗaya ce ko? Amma girman guzurin shine bambancin girman kujera. To aikin haji yana da bukatar dukiya, yana da bukatar gangan jikinka. Kuma shi yasa wani lokacin idan ma tsufa yawa, mutum tsufa, wani aikin hajin ba zai iya ba, zaka jan an je sikirin a ce banda shi ba zai iya ba, saboda turmutsutsin dawafi da wane ne abu ne da yake da bukatar jajircewa da karfi. Kuma wani gurin aka yi tambal tambal, hayu kana da bukatar masu karfi su agaje ka, in ka je kasa aiki ya baci. Haka sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, wannan yana da bukatar karfi a jikinka da karazana. Haka in ka je tsayuwar Arafa, tsayuwar da za a yi musamman inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mutsi ya tsaya, yana da bukatar karfi da kuzari a jiki. Kuma dan ya sassauta al'umma ya ce ni anan na tsaya. Amma Arafa duk inda mutum ya tsaya, to aikin sa karbabbe ne. To za ka ga akwai abin da yake da bukatar karfi a jiki lokacin da za a yi aikin haji, banda dukiya, banda kuma abin da bakin ka zai furta labbaika Allahumma alhajja aw al'umrata, kuma a ci gaba da talbiya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Kaga baki yana yi, gabai suna yi, kuma a jihu yana yi, amma dukkanin su sai manzon Allah ya hade su me a cikin rukunan musulunci. To da ya bada wannan ansa sai mala'ika Jibril ya ce mashi sadaqta. Kai gaskiya lalle wannan shine musulunci. A sauran ruwayoyin ya ƙara waɗansu abubuwa. Kamar riwayar Tirmidhi ya rawaito cewa banda waɗannan sai ya ga masa akwai umara, akwai wankan janaba, akwai cika alwala, duk yana cikin musulunci. A ansar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawa Jibril. Sai malamai suka ce kenan duk ayyukan musulunci ma na zahiri sunan su musulunci. Kamar yadda matsalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi imani bid'un wa sab'una shu'ba. Kashi 76 ne alaha qawli la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha anit tariqi. To bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa waɗannan sune musulunci, wannan mutumin sai ya ce mashi sadaqta. Kai gaskiya ansa tayi daidai. A ga sahabbai za a sake sa su a rudani ko ya ba mu san mutum ba, yana zuwa ya ambaci sunansa, yayi tambaya da alamar in ka tambaya baka sani ba, kuma an bada ansa sai ya ce kai daidai. Ka kaddara kai ne malamin makaranta, ka zo ka rubuta tambaya ga dalibai akan allo. Bacin an gama ansa an tattare takardu sai ka ce correction, iri yadda ake a primary ko da aka bada correction sai wani yaro daga hannu ce lalle malam ka san abin da kake. Ai abin zai baka waki ko malami ne ya kamata ya cewa dalibi ka san abin da ake, amma sai wani dalibi ya ce lalle malam ka san abin da kake. So wannan dalibin kenan akwai wani abin da ya kamata a duba akan sa, me yasa kace na san abin da ake. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace masa sadaqata, sai Umar dan Khattabi sai yace fa ajibna lahu. Sai muka yi mamaki irin wannan mutuma. Yas'aluhu, yana tambayar manzon Allah, wa yusaddiquhu, yana kuma gaskata shi akan ansar da ya bada. Wannan shine kashi na farko. Kala sai yace fa akhbirni anil iman. To bani labari menene ake kira imani tunda ka san musulunci. Kala sai yace masa an tu'mina billahi. To shi imani shine kai imani da Allah, wa mala'ikatihi, da mala'ikun shi, wa kutubihi, da littattafan shi, wa rusulihi, da littattafan manzannin shi, wal yawmil akhir, da rana ta ƙarshe, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Kai imani da kaddara, abinda Allah ya tsara mai kyau da mara kyau. Waɗansu kuma in ka kalli imani ayyuka ne da zuciya ke ƙudircewa, su manzon Allah ya ba wa sunan imani a cikin wannan hadisi din. Yanzu lokacin da na yi ƙudirce a raina, na yi imani da Allah, na yadda shi ne cikakken Allah da babu abin bauta sai shi, wannan zuciya ta ce ta kamata ta tantance. Da haka ayyukan da zuciya ke ƙudircewa sai manzon Allah ya ba su sunan imani a cikin wannan hadisi din. Wa mala'ikatihi, da mala'ikun Allah. Abinda manzon Allah ya bada labari dangane da mala'iku shine iyaka ilmin. Ba mu isa mu san abubuwan da mala'iku suke cike ba in ba wanda manzon Allah ya bada labari ba. Da mala'iku da abinda ya kai ranar lahira, waɗannan su ne ake kiran su metaphysics, abinda ya wuce abinda idan dan adam zai iya gani. So su mala'iku daidai bayanin manzon Allah, daidai abinda za a ɗauka, sunayensu, yawansu, siffofinsu da ayyukansu, wannan sai abinda manzon Allah ya bada labari. Abinda yake kwatanta maka da yawansu, Allah da kansa yace wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, ba wanda ya san adadin rundunar shi Ubangiji sai shi. Ya manzon Allah ya bada labari akwai wani masallaci a sama da ake kiran shi Baitul Ma'mur, yace kullum mala'iku 70,000 ne suke zuwa su yi dawafi a wannan daki. In sun yi dawafi za su koma su samu gurin da za su zauna, ba za su ƙara saukowa ƙasa ba, ba za su ƙara zuwa wani guri ba, anan za su ci gaba da tasbihi da takbiri har sai Allah madaukakin sarki ya tashi alkiyama. Gobe ma wata, jibi ma wata, tunda Allah ya halicci duniya ko ya halicci wannan masallacin, kullun aikin waɗannan mala'iku din ne. To inda kai 70,000 sau adadin ranakun da kake tsammani duniya tana da akwai, nawa za ka gani? Sannan wata rana ana zaune sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alamar tasbihi ko irin jinjinawa ga Ubangiji. Sai manzon Allah ne yake faruwa, sai yace abbatis samahu wa hukka laha an ta'ibba, yace sama ce yanzu da ta yi wani ƙara. Irin in aka yi lodi, aka yi lodi masu sauran ƙasa, in aka zuba jigili, aka zuba jigili, aka zuba, wata rana kana daki zaka ji azara ta ce kat dai ko da wata rana haka aka ji sama ta yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sama ce ta yi ƙara irin nan nawi, sai yace kuma ya dace ta yi ƙara. yace daidai inda ta yi ƙara a daidai lokacin babu inda zaka dora dan yatsa face akwai sawun mala'ika a daidai wannan guri so nan yin mala'ikun ya kai lalle ta yi ƙara so duniyar mala'iku babu abin da zamu sani babu abin da zamu sheda sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yasa aka ce hatta mala'iku bai kamata a yi musu suna ba sai da irin sunan da manzon Allah ya faɗa ko Allah ya faɗa a cikin alqur'ani wannan manzon Allah ya faɗa ko suka zo a cikin alqur'ani ba su wuce guda 8 ko guda 10 ba ko akwai shi jibril akwai mika'il akwai israfil akwai malik na'am wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun akwai munkar da nakir a hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin za a wa mutun tambaya a cikin kabarin shi mala'ikan mutuwa ya kira shi da malakul maut a hadisi Allah ya kira shi da malakul maut a cikin alqur'ani na'am raqib da ati siffa ce ta mala'ikun da suke daukan ayyuka ba suna bane ba ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun mutum ba zai furta kowace irin magana ba face a tare da shi daidai lokacin da yake furtawar raqib akwai mai sa ido shine aikin mala'ika kawai kuna zaune da shi kana kallon ka me za ka yi in ka faki abokanka ka dauko waya kai kurkur ya ga me zai shine raqib din yana sa ido sai ruko din atid mai tattala kuma duk abin da aka yi dan haka ya sa ido ya tattala wanda yake dama raqib atid siffa shi wanda yake hago raqib atid siffa shi dan haka ba suna bane raqibun da kuma atid wallahu ta'ala a'lam so an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi kai imani da littafan Allah madaukakin sarki shahararrun littafan Allah da muka sani shine akwai attaura ta annabi Musa akwai injila ta annabi Isa sune old the new testament ko attaura old testament injila new testament he zabura ta annabi Dawud alaihi salam sai kuma suhufi Ibrahim wanda Allah ya bada labari a cikin alqur'ani suhufi Ibrahima wa Musa sai kuma shi alqur'ani muhaiminan alai yana gazzata waɗannan littattafan kuma yana mai babakere da mamayewa a kansu daga shi sun daina motsi sun daina aiki sai dai sunan su littattafan Allah da aka wa Allah madaukakin sarki bauta da su wa rusulihi da manzannin Allah wanda suka zo a cikin alqur'ani da sunayensu guda 25 ne wanda kuma su ne yafi dacewa musulmi su san sunansu su kiyaye su wal yawmil akhir da imani da ranar lahira abinda ta kunsa bisa abinda manzanni suka bada labari tun daga hurar kaho fitowar mutane daga kaburburan su daga nan alkiyama ta fara wanda fi kafi suri fa idahum min al ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun tun daga lokacin alkiyama ta fara tashi da tsayuwa da za a yi da rana da za a kawo ta dab da mutane ba tafi mil ɗaya ba mil na sakwalli mil na tafiya kuma dai wani irin mil ne akwai shirin kariyar bala'i a wannan ranar in ba wanda Allah ya wasa sauci ba manzo Allah ce saboda bala'in da yake ranar waɗansu cewa za su dinga zufa ana gumi daidai zunubin ka daidai ta asasta daidai yadda za ka yi gumi wasu gumunsu ya kama idan sawunsu so a ce ana ruwan sama ka rasa inda za ka fake ga ruwa na sartowa har ya fara kama idan sawunka za ka ji akwai damuwa da tashin hankali in ka ƙara laifi ya shanya idan sawunka in ka ƙara ya shanye gwiwarka in ka shara ya zo madaurar wandanka in ka ƙara wasu ya zo cibiyarsu wasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuljimuhim iljama gumin da suke ciki zai musu linzami ya suna kokarin daga kai saboda kar su sha wannan ruwa a haka za a yi tsawon shekaru mutane suna ganin izza da buwaya ta Allah madaukakin sarki idan an ƙare kuma in yawa kansa da kansa kirari zai tambaya limanil mulkul yau ina masu mulki wake da mulki a wannan ranar ai ko kafin a zo nan ma an ma gama shedawa akwai mulki ne dan duk wani tsayo da aka yi ba a kalle ku ba malamai suka ce sai an dauki tsawon shekaru da kansa zai karawa kansa kirari sai lillahi alwahidul qahar yau mulkin na Allah ne shi kadai alwahid makataitin sarki alqahar wanda ya gagaru kowa inda mai guntun magana kuma ga gurin nan yayi ma in za ta yi so duk wani abin da ake fa Allah bai fara sauraron mutane ba fatakunna kawai kansa da kirari yake nunawa da isar mulkinsa to shi da idan Allah ya bada dama kuma sai a fara ina yan gaban goshi alallabo Allah madaukakin sarki yazo yayi hisabi ɗan wuta ma sun hakura ayi hisabin su fita wuta saboda suna ganin bala'in da suke ciki kamar ba wanda ya fi shi bala'i to wannan labarin ana imani ne da shi a matsayin ranar alkiyama bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari za a je a nemi ceto a je gun wannan annabi a je gun wannan annabi har a zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gaya masa yace adalaha ita ce ash-shafa'atul kubra wannan duk duniya ba wanda yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin kuma abin da ake roka masa a kiran sallah wa ba'athu maqaman mahmuda Allah ka tayar da shi a wani matsayi abin yabo duk duniya ba inda Allah ya taba hada na farko da na ƙarshe kuma na farko da na ƙarshe ba za su saki haduwa ba sai a wannan gurin kuma shi kadai yake da damar da zai magana a wannan gurin wannan matsayin ya isa to idan Allah madaukakin sarki aka hadu aka gaya masa a nemi ubangiji yayi hisabi wannan ita ce shafa'a da zai yace ni ne zan tafi gar ubangiji na in je in durkusa in mai sujada in mai kirari yace wallahi abinda zan fada ban sani ba sai a bayan nayi sujada Allah zai ce ga abinda zaka fada in ji su arena sai in mike in fade su so idan aka yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai ce to daga ra'asa kanka irfa ra'sak daga kanka wasal tu'ta tambayi duk abin da kake so za a baka washfa tushaffa ka nemi ceto za a baka ceto Allah ya kuma sai manzon Allah ya nemi izini a wajen ubangiji ayi hukunci tsakanin bayan aljanna su tafi aljanna idan aka yi hisabi Allah ya ce wa nadaul mawazin alqisqa li yawmil qiyamah sai Allah ya sa a sanya mizanai da za a yi ayyuka mizanin kala kala ne za a auna akwai wanda za a auna aiki na alkhairi akwai wanda za a auna na sharri akwai wanda za a dauna na alkhairi da na sharrin a ga wanne ne yafi akwai wanda za a kawo mumuni a dora a ga meye nauyin sa meye nauyin imanin shi dan masu imani sai an jijjina su an jinawa suke a sikeli dan haka iya karfin imanin ka iya ka karfin ka a sikeli ba girman jiki bane shi kuma a wannan ranar girman imani ne shi yasa wata rana ina ji Mu'adh ibn Jabal in ban manta ba ya hau bishiya sai irin zanan sa ya kwaye sai sahabbai suka ga kaurin sa dan tsororo ya suka fahe da dariya kai ga kauri chilli misali sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan kaburin da kuke wa dariya yace na rantsa da Allah a ranar gobe alkiyama yafi dutsen Uhud nauyi so kaga iya nauyin imaninka iya gasgatuwarka tsakaninka da Allah iya nauyin imanin a zuciyarka iya nauyin da sikeli zai bada arna sune yace falanu kaymu lahum yawmal qiyamati wazna Allah ya ce a ranar alkiyama ba za mu dauna musu komai ba ko ba za su yi nauyin komai ba dan haka duk girman arne da wai in an daura shi a sikeli zero wannan karan na alkalami ba zai motsa ba dan haka yana da kyau mutane ya zamanto suna kyautata imaninsu suna aiki mai kyau suna aiki na imani dan su yi nauyi a mizanin ayyukansu a gobe alkiyama wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir da ranar lahira wannan duk muna cikin bayanin ranar lahira so idan an auna sai a kada ɗan wuta za a tafi wuta ɗan aljanna za a tafi aljanna amma kowa ta kan sirati za a bi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fi hadithiya in an hau sirati wanda suke da tsoron Allah da kyakkyawan ayyuka da rahin cin amana rahin kari alkawari rahin zalunci rahin handama rahin babakere duk ayyukan musulunci sun kiyaye sun tsare amanoni to waɗannan za su yi tafiya gwargwadon ƙarfin imaninsu akan sirati manzo Allah ya ce wasu kamar walkiya wasu ya ce kamar tafiyar iska wasu kamar tafiyar garman doki wasu kuma suna tafiya kugiya tana kadawa ana tafiya ana tambal-tambal kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya siffata shi a hadisin Muslim ba wanda dubara sa za ta wuce shi wallahi sai imani manzon Allah ya ce adaqu min ash-sha'ri wa ahaddu min as-sayfi shi siratin bai kai gashin kanka ba kauri ciro guda ɗaya kai leka to siratin da za a himfada duk mutane su hauka bai kai gashi kaifi ba kauri ba kuma tace yafi takofi kaifi wanda ake amfani da shi a filin yaki haka Aisha ta rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daidai lokacin da za a daura duniya kwato kam tun daga na farko har na ƙarshe a kan shi shine daidai lokacin da Allah yake cewa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar to lokacin da za a daura mutane akan sirati shine lokacin da za a taye wannan saman a nade ta a jingine a taye kasar a nade ta a aji so wanda ya haye ya haye wanda bai haye ba yana subuci wato wutar jahannama zai tafi da masu dawama har abada da wanda za a yi musu horo da sai sun fada ciki kuma kuna tafiya kugiya tana kadawa kuna tafiya kugiya tana kadawa yasa da in hawo mutane sun ga bala'in kowa zai yi tsit sai manzon Allah ya ce ba wanda yake magana sai annabawa suma abinda zaka ji bakin annabawa kai Allahumma sallim Allahumma sallim Allahumma sallim Allah ku kubutar da mu Allah ka kai mu lafiya Allah ka kai mu lafiya wannan masu karfin imani yan gaban goshi sune kada suke iya fadin wannan irin su ni suka yi hegumi Allah ya samu sauka lafiya Allah ya sauke mu lafiya kalau to duk wannan lissafin ranar alkiyama ne ba za mu san shi ba ba za mu san yadda yake ba sai ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka tabbatar manzon Allah ya fada ya inganta a hadisi ka yadda gaskiya ne kuma za mu same shi Allah ya samu je a sa'a wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi sai manzon Allah ya maimaita kalmar imani a nan gurin saboda kaddara anan ne mutane da yawa za su zame kuma an samu wanda suka zame akan kaddara shi yasa da yazo nan gurin kaga ai can afafi yayi an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir da aka zo kaddara anan giza ke saka sai ce wa tu'mina bil qadari kamar sabuwar magana ce da bukatar kai imani da kaddara kenan duk abin da Allah ya tsara yake faruwa har da wannan zaman namu tun kafin Allah ya halicci duniya an rubuta ya sani kuma ya san da waye za su halatta gurin da kowa zai zauna da lokacin da kowa zai zauna da lokacin da kowa zai tahi da irin kayan da zai zo duka yana rubuta cikin littafin Allah kuma in mun tahi daga nan kowa ina zai wani irin abinci zai ci wani irin abu zai sha banda Allah duk duniya wallahi ba wanda ya san haka dan aka ware ma mutum biyar na farko aka ce ka faɗi abin da yake a jihunsa wallahi sai ka faɗi me yake a jihun wannan me yake a jihun wannan wallahi baka isa ba in sun fita daga nan ina za su je wani irin abinci za su ci karfe nawa za su kwanta karfe nawa bacci zai dauke su ba wanda ya san ka so wanda yake nuna maka ilimin kaddara kebantaccen ilimi ne na Allah madaukakin sarki abinda kake da bukata ka sallama kuma duk inda bincike zai kai ya gano hakikanin sa ba a isa ba sai shi Allah da kansa sai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa Imam Tahawi da yazo yace ita maganar kaddara sirrullahi ta'ala fi khalqihi wannan sirrin Allah ne a cikin tsarin halittar shi wannan ba wanda ya isa ya sani la malakum muqarrab wala nabiyyun mursal malaika makusanta da suke fadar Allah suke ayyuka ba su san me yake faruwa akan kaddara ba haka annaba wanda Allah ya turo ba su san me yake faruwa akan kaddara ba to tunda tana da irin wannan samatsin sai yasa aka ce kana da bukatar kai sabon imani akan kaddara insha Allah rana ta yau zamu ji menene karin bayani akan kaddara din khairihi wa sharrihi mai kyau da mara kyau duk abin da ya faru ka fara danganta shi zuwa ga Allah madaukakin sarki kana samu dangantawa Allah kana rasawa ka dangantawa Allah kai iyaka kokarinka ka bar Allah madaukakin sarki tsare shi qala sadaqta sai malaika jibril ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai gaskiya tambaya biyu kenan qala sai ce fa akhbirni anil ihsan to bani labari menene ihsani menene matsayin ihsan kyautatawa qala sai ce shi wannan matsayin an ta'budallaha shine kai bautar Allah ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah da kwayan idanunka in ka tsaya zaka yi sallah to tamkar ga Allah a gabanka kana kallon sa yana kallon sa haka ake so kai wannan sallah din in ka samu wannan matsayin to ka fara samun matsayin ihsani shi ihsani mataki guda biyu ne mataki na farko an ta'budallaha ka annaka tarahu kai din ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah din wannan shine mataki na farko shine karshen abin da zaka yi lokacin da HO dinka ya baka wani aiki kuma ya zo tsaya a kanka yake so ya gaya baka yi da Allah kake ganin ana nutsuwa ana wannan aiki za ka ga kokari ake a kyautata aikin ayi da kyau saboda me ka samu yabo ka samu kusanci zuwa ga HO dinka lokacin da mahaifinka ya sa ka aiki kuma ya zuba ido yana so ya gani yana cewa da kyau haka nake so dana to za ka ga yadda mutum zai yi kokari ya yi kwali sa ya kyautata aikin to ya kuma in ubangiji ne ya sa ka aikin kuma kake kallo gashi a tsaye kana kallon shi ka annaka tarahu so wanda yake wannan matsayin a ibada shi ne muhsini yana da wahala ko in ka kabbarta sallah ka ga cewa gashi nan ƙoro ƙoro kana ganin Allah din zuciyarka haka take karanta ma ga Allah a gabana dan haka zan kyautata ikhlasi zan kyautata khushu'i zan kyautata arkan ruku'u da sujada da daidaituwa da duk abin da zan yi a sallah na san me nake abin da yake ba mu problem yanzu da liman ya ce Allahu akbar ifon hedin an zo assalamu alaikum yasan ana sallah wallahi kawai motsin mutane yake je in yaje mutane sun motsa to ya san ruku'u za ta fi kawai hedin tafi in yaje mutane sun motsa sai an dago kawai za a dago in aka tambaye akramuka la ana raka'ata nawa tace bara mu ga abin da liman zai bai sani ba yasa a lokacin idan liman ya rafka na haigo su mutane an sake rafkanar da su to da me ya faru a sallah biyu aka yi ko uku wallahi ba sani ba kawai dai masu nutsu abin da suka ce subhanallah subhanallah Allah ya gyara a wuce amma ba su san me ake ba so irin waɗannan sallar ka iya sa su ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah madaukakin sarki so ake duk abin da za a furta a sallah kana sani lokacin da zan ce Allahu akbar ina kaddarawa a zuci ina kaddarawa a zahiri babu abin da yake da girma irin na Allah da haka da dukiya da shago da kanti da ƴan uwa da ƴaƴa da marar lafiya da wane ne in nace Allahu akbar tun na gama da su babu abin da zai saura sai Allah madaukakin sarki yasa wani tabi'i da ya samu ciwo za a mai tiyata a lokacin an fara irin anesthesia da ake wa mutum hankalinsa ya fita shi bai yadda ba wannan anesthesia din giya ce tunda bai fita daga cikin hayyacinsa na waɗansu lokuta aka ce in amma ita zaka fita daga tunaninka sai a yanke kafar ba tare da ka ji ciwo ba yace a samu wani taki ni na sa kaina a ciki ban san abin da yake faruwa ba kuma in na mutu a lokacin in ce mu Allah madaukakin sarki ne to wallahi ba za a yi ba sai to aiko ba za a iya yanke kafar ka kana kallo ba tare da abin ya faru ba sai yace ku bari in kabbar ta sallah in na kabbar ta sallah ku yanke ba zan san me yake faruwa ba wallahi ba tarihi bane haka akai an yi a zahiri da haka da ya kabbar ta sallah Allahu akbar har aka yanke kafar aka kare bai san me yake faruwa ba ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah madaukakin sarki tunda ya yadda ga shi gaban Allah babu abin da zai dauke tunanin shi so babu abin da zai dame shi ko ciwo ko dadi in muka zo kamar a matsayin qara'is majnun laila masoya sun san shi ko dan uwan juliet da romeo ne ko na'am so shi majnun laila an tada sallar magariba ya nemi budurwarsa tun daga safe har dare ya rasa ta kawai sai ya ga karanta ya je yawansa kawai sai ya ganshi a guje yana ganin kare ce to tun da ya rasa laila wannan karen zai kai shi wajenta shi mahaifu bayan kare tap 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 da kare ga ana masa so ya fita a guje shi mahaifu falla a guje saboda ya san in karen ya tsere masa laila ta tsere masa saboda haka da gudu fa 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 duk inda zaka je muje zaka kai ni wajen laila yana gudu mutane sun kabbarta sallah suka ga majnun ya zo ya wuce a guje kace to lafiya ana sallah bai tsaya ba sallah yana gudu ya je dai kare kai shi inda laila take ya ga laila suka yi hira ya dasar ya juyo sai kuma da yake neman inda zai sallar magariba masallata ya suka ce masa mun ga muna sallah a guje ka wuce me yake faruwa yace ikon Allah yace wallahi ban ganku ba yace amma na rantse da Allah yadda nake san laila da haka kuke san Allah ba wanda zai san na wuce ina sakon da yake eh shi kaga da yake san laila da eh saboda ka shi da yake san laila da gaske na'am shi da yake san laila da gaske da babansa da babarsa da ƴan uwansa da abokai da duk bai san da ko ba abin da ya dame shi kawai laila yace to da Allah yana da girma a zuciyarku irin yadda laila take da girma a zuciya da take duk cikin ku ba wanda zai gani to dan Allah mutun nawa ne za su kabbarta sallah anan waye su tayi ƙara ba su sani ba barantana ana jiran albahi 27 tayi ko da 8 wallahi wallahi da yaji ya sauka in ba su abu ne ya yi kokari ya dauko ya duba ya ce astaghfirullah ya maida so wannan yake gwada maka martaba ta ihsani kuma wallahi sai an kai wannan matsayin da fa matsayin ihsani zai zo shi fa ta yadda in kana sallah idan wayar ka tayi ƙara ba za ka san tayi ba in Allah dai sauka ba za ka san ya sauka ba idan shugaban kasa ya wuce da jiniya da kumboi sai ka kare sallah sai shugaban kasa ya wuce ka ce jiya ko yau baka san me faruwa kuma a zahiri ba koyi basarwa ba kaza akwai ɗan basarwa sai da gaskiya baka san ya wuce ba to sai ka fara kaiwa wannan matsayin ka fara kaiwa matsayin ihsani anta abudallahi ka annaka tarahu wannan shine kodoluwar ibada da mutum zai samu a duniya nan a nan sufaye suke kai su komo horon zuciya da karantar da ita yadda za ta samu kusanci ga Allah da girman Allah madaukakin sarki wanda ita ce martaba ta sufai amma ina ce sufai ina nufin sufai da suke akan manhajin ahlus sunna ba a kauce daga kaba daga karsar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in lam takun tarahu idan kuma ba za ka iya ganin Allah ba ko idan kai baka ganin shi fa innahu yaraka to shi Allah yana ganin ka martaba ta farko kai din kai ne zaka ga ga Allah kana ganin shi idan matsayin imaninka bai kai ba to ka kaddara duk motsin da kake Allah na kallon ka wannan bata kai wancan ba ai yene an ta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka so in ka gaja da wannan kai wannan shine matsayin ihsani qala sadaqta ana ma malaika jibril ce sadaqta kai gaskiya qala sai ce fa akhbirni anis sa'a ba ni labari yaushe alkiyama za ta faru ya saluna ka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha yace to bari labari ya alkiyama take qala sai manzon Allah yace mal mas'ulu anha wanda ake tambayar da kanshi akanta ai al mas'ulu anha ko allazi yus'alu anha shi din wanda ake tambaya akan alkiyama bi a'lama bashi da karin ilimi mina sa'il akan wanda yake tambaya da ne da kai akan alkiyama ilimin mu iri daya ne da haka wanda ake tambaya ba shi da karin ilimi ga mai tambayar yadda mai tambayar bai sani ba wanda ake tambayar bai sani ba anan gurin da ufa talib wal maqlub da mala'iku da annabawa ilimin su ya gajiya akan sanin lokacin alkiyama yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu ba wanda isa ya bayyana ga lokacin tashin alkiyama ga za ta fa lokacin da za ta tsaya in shi ba Allah da karan kai shi ba dan haka lokacin da alkiyama za ta tsaya sai Allah dan haka jinin safin da tura za su yi dutsi ya taho daga duniya ta kaza yana tafiyar kaza lokaci kaza zai karaso in ya sauka zai kife duniya ya mata murfi kowa ya mutu ai duniya za ta yi shekara dubu kaza yanzu an yi kaza saura kaza wannan du shaci fadi ne dume lissafi zai kare lissafi ina ji a Najeriya ma an yi ba su cewa kaza da watan kaza da alkiyama za ta tashi ta zo ta wuce muna nan lafiya kala duk Allah ya haife su kuma alkiyama ba ta tashi ba sai kita to wanda ake tambaya bai fi wanda yake tambaye sani ba ansa ta samu anan bai sai mashi sadaqata ba ko sai ta kala fa akhbirni an amaratiha to ba ni labari menene in na gani zan san alkiyama ta fara tahowa qala sai sai anta lidal amatu rabbataha daga cikin alamomin alkiyama baiwa tana aihuwar uwar gijiyarta ma'ana baiwa uwa baiwa amma da ba saraki a alamar alkiyama ana iya samun wadannan malamai sun yi ta kokarin fassara daidai da ilimin zamanin su anta lidal amatu rabbataha za a ya kukuwa ne a samu kuyangi da bayi da yawa su wanda aka haifa ƴaƴa ne su koyangin bayi ne da haka ita baiwa amma anta ƴaƴa misali ka je ka samo yaki a baka koyanga guda ɗaya in ka zo ka kwanta da ita ka aihu matarka ce koyanga ce amma dan dali a gurin ka ko kuma irin fadojin sarakuna da ake yin kwarkwara a da ita kwarkwara in aka haifa kamar ƴar aro ce ƴar ciniki ce aka kawo ta amma dan da za a haifa dali a gidan kuma zai iya yin sarauta asalin tsarin ta sarautar Hausawa so kaga kenan alamomin tashin alkiyama an talidal amatu rabbataha ya kokuwa za a yi ta yi bayi su samu kuma ya zamanto suna aihuwar ƴaƴa a matsayin ƴaƴa suna suna matsayin bayi kenan sai dai kawai suna da wata alfarma idan sun aihu to kuma za su jira ne har lokacin da ubangidansu zai mutu yana mutuwa to an samu aiki an sun samu yanci shi ne hukuncin da Umar dan Khattab yayi ala ummul walad annaha la tuhabu wala tuba'u duk wasar da ka samu a matsayin kwarkwara ka kwanta da ita ta aihu to daga ranar ba dama ka yi kyauta da ita kuma babu ranar a saida ta da haka za ta ci gaba da zama a gidanka koda baka aure ta ba kana mutuwa incin ta yazo to kaga ita yanzu tana nan tana matsayin bauta amma danta yana nan a matsayin da yana anta lidal amatu rabbataha wata kil kuma zai yi kama da abinda zamanin mu yake tafiya ciki shine sama za ta juya kasa kuma kamar abinda muke gani a zahiri kenan yadda yara suke zama sune iyaye iyaye suke zama sune yara din dan duk wasan in ka girma gidajen garin nan gida 50 So wata kil gidaje 30 ƴaƴa ne suke magana a gidan ba iyaye ba. Idan uban zai yi magana yana jin tsoro. Dan fa mai kudi ne ko mai kudi bane, wani saboda rahin kunyarsa, wani saboda fitsarar sa, wani rahin saboda baya saurara baban yana zai haufi baba baba kai baba gaskiya duk baka san abin da ake wallahi ba haka bane mu ba za mu dole uban zai hakura saboda kar ya ji kunya. Wani kuma dan hi ne ya dauke gidan komai da komai saboda haka baban yana jin tsoron kar ya bata masa rai yayi sati uku bai zauke ba. Idan ana nan akan antali dal amatu rabbata ko kuma da abinda bayi suke yanzu ayya za su koma su nayi daga cikin abinda bayi suke yi a da shine da duwar da ka fito titi ka ganta da gele to bai wace wannan shine shine symbol din su in kana so ka gane wace ce baiwa to ka ga mace da gele to yanzu kuma kana so ka san wace ce isasshiya mai kasaita shine in tana biki ta sai gele da ake yi ta dora aka sai ka ga kirjinta a waje da sarkarta da dan kunnanta da wuyanta da komai da kabrinta da wai haka za ta wuce wannan ita ce cikakke super bayi wallahi in ka higo gari garin musulmi baka bukatar suwa yaya wanda ka ganta a hijabi kirum 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 wato wannan yaci yar mutunci tana da mutunci da daraja da komai in ka ganta ba za ka yi tunkararta ba ina Allah ya ce ai kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna wannan shine abin da zai nuna su a gane su da wuri cewa ƴaƴa ne masu mutunci da iyayensu musulmai ne cikakku fala yu'zaina ba wanda zai ci musu zarafi ya take su da ka ganta a na sai a hankali amma da ka zo gari ka ga mace da hijab da gele karam 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 to ka iya binta a baya in ta je ka samu uban gidanta ka ce wallahi na ga wannan bai wataka ya za a yi ce to me ciniki mana a ranar haka zo garin baka da mace kuma haka sai ta in ka gama zaka tafi kai ma kai kasuwa ka saida ya za ka gani ita ce kawai ka ganta da gele to amma yanzu sai ya zamanto kamar birgewa ce ka ga mata da gele da haka to in zamani ya koma jingele hi ne birgewa to an dawo an talidal amatu rabbata da duk wani abu in dai ka ga an juya da baya kaskantaccen ya dawo hi ne a sama na saman ya koma na ƙasa alama ce ta alkiyama anta lidal amatu rabbataha daga cikin alamata ta biyu wa antara alhufata shine zaka ga mutanen da suke da suna tafiya hafil qadamain kafafuwan su ba takalmi jam'i na hufat shine jam'i na alhafi alhafi shine wanda yake tafiya kafa ba takalmi so mutanen da zaka ga da tafiya suke ba takalma alurata amma su tafiya babu tufafi tsirara haka suke dan abin da suke jikin su kawai ne dan ganye da suke daurawa ko dan bante ko dan kororo ina dan wani fata da ake samu kawai mutun ya sa azzakarin sa a jiki ya daura shine tufafin ada kawai iya azzakarin ne ake sawa a cikin yar fata haka a daure shine ake ce masa kororo daga bada aka kawo kondom shine ake ce mata kororon roba ko amma daga wancan sunan ne iyaka tufafin sa kawai iyaka wannan kororo din yace to za a yi zamanin da mutane da ba sa ta takalma ora tsiyara tsirara suke tafiya al'ala matsiyata ne talakawa dan Allah ya ce ri'a ash-sha'i masu kiwon dabbobi ba su da ake dai su dauki sanda su zaka ru'a ash-sha'i masu da masu kiwon dabbobi jam'i na sha'i al-fakar al-kari ri'a ash-sha'i masu kiwon dabbobi to in kaga irin waɗannan mutanen ya tafawaluna fil bunyani suna gasa wajen gini mai tsawo to alama alkiyama ta zo gini mai tsawo ba a fara yin sa ba sai a lokacin Umar dan Khattab shine ya bada dama gini ya wuce kafa bakwai kusan wannan masallacin ba yadda za a yi da wannan painting ya kama da gini bai kaiwa haka shi yasa wani sahabi ya ce na so a bar dakunan matan manzon Allah yadda suke duniya ta zo ta tadda dakunan su ga fadin dakin su ga tsawon dakin dakin idan kai haka ka kwanta a tsaye to wanda yake sallah anan gabas da yamma ba shi da gurin da zai sujada sai a tsaye ta kafarka kai din in kai haka ka cika babban dakin dan da baka cika ba sai a koma can inda ba kafarka sai a kabbarta sallah haka nan Aisha tace idan na kabbarta sallah a dakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in na kwanta a alqibla in ya taho zai yi sujada sai ya tsaye kari kafata na nade kafar sannan yayi sujada in yayi sujada ta farko ya tabi sannan in dawo da kafar shi da haka kenan fadin dakin bai wuce tsawon mutum ba haka in kai haka bai wuce kai kai sujada ba kafarka ta tadda ko gohinka ta tadda wanda yake tsaye wata kil kaga kenan ko mita bi bi kuma sannan in kai haka zaka taba rufin dakin kana tsaye duka dakunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke so daga lokacin da gini ya fara wuce wannan an fara shiga ya taqawaluna fil bunyani wasu malamai suka ce duk galibin kasashen da suke kasashen larabawa da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana yanzu an ka fita in kana so ka sami ginin da yafi kowanne tsawo a duniya yana Dubai ko skyscrapers suna Dubai sune zaka tadda zangara zangara sai ina tunani akwai wanda ma za a sake rushewa a sake yin wanda ya sake fin kowanne tsawo a duniya so lokacin da mutane suke irin waɗannan gine-ginan a lokaci ne na alkiyama ta zo mu ma din kuma duk haka miki duk wanda ya rushe gidansa in zai kara sai an ce a ciko a kara bai tutu saboda haka so ake yana tawo a ga gidansa dau nono bai da bazazzanar ruwa ko da ba lafi a gyara a guji ruwa wanda gini dan haka in kai ginin miliyan 100 baka da lada amma idan ka soya matarka abinci gurasa ta dera 10 kana da lada dan ka soya mata karfatar akuya kana da lada in ka soya mata raƙumi ka yanka kana da lada lokaci mai tsawo miliyan su ma suka ce ai muddatan min azzaman ko muddatun tawilatun min azzaman lokaci mai tsawo shine ake kiransa mali in aka ce maliyun nahar idan rana ta fito kace maliyun nahar shine idan biyu bisa uku na rana ta wuce ka iya cewa maliyun nahar idan dare ne yayi ma an wuce ka iya cewa madha mali majiwin a maliyun laili mafi tsawon dare ya wuce idan an shiga biyu bisa ukun sa to Umar dan Khattab sai ce sai na saurara wata kil idan da asuba ne akwai da safa ne abin ya faru har sai da la'asar tai sannan na saurara wata kil nayi hakuri kwana daya kwana biyu ina so in tambaya muna so mu samu karin bayani amma manzo Allah bai magana ba mun yi shiru falabistu bali sai na saurara mai tsawo lokaci mai tsawo sun makala can da manzo Allah ya hirya ya nisa sai ya ce ya Umar Umar dan Khattab atadari man isa'il ka san waye mai wannan tambayar qultu Allah wa rasuluhu a'lam sai nace Allah da manzon shi ne mafi ya sani wannan ya halatta lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana raye idan an tambaya a ce Allah wa rasuluhu a'lam amma yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba raye in an tambaye ka kawai ka ce Allah a'lam wannan akan al'amarin addini ne ko akan al'amarin duniya Allah a'lam karboni ya rubo tambaye ka tambaya akan physics ka ce Allah wa rasuluhu a'lam a'a kawai Allah a'lam ko ban sani ba ko kuma a tafi wajen malaman physics sai su baka ansa a nan gurin ko Allah wa rasuluhu a'lam qala sai manzo Allah ya ce hadha jibrilu wannan din da yazo shine jibril cikin mala'iku kaga anan ba kana da sunan mala'ika kenan atakum ko atakum yazo muku nan inda kuke yayi tambaya kuka ji tambayar kuka ji ansar yu'allimukum dinakum dan ya sanar da ku addinin ku wannan nuna kenan daga farkon wannan hadisin zuwa yanzu shine addinin musulunci ayyuka na zahiri ayyuka na zuci ihsani alkiyama kiyaye abin da zai kai mu zuwa ga alkiyama rahin aikata sabo wanda manzon Allah ya ce alamomi ne na alkiyama wannan shine addini ya sa malamai suka ce shi addini ala salasi maratib yana da mataki guda uku akwai wanda su sunan su musulmai akwai wanda sunan su mu'minai akwai wanda sunan su muhsinai insha Allah karin bayani zamu ji a rana ya tawo abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين دكني وندسك آغزا أكن كراتون دا وندسك آغزا و الله أبنجزي كساكا وقواد على كيري كسايا سامسا كمكون سجدان على جنة الفردوسي رهن صلو دا برازنا دا تكي تنكارو علي ودا نجيريا أبنجزي كمادن شيمان إتا الله كبام زمن لا فيا الله كجيو من دا زمن لا فيا دفتر تلم دا قارو تتلم أرزكي abin da ya gagare mu Allah ka gagare shi abin da ya fi karfin mu Allah ka fi karfin shi Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka ji kansu ka tausaya musu yadda suka ji kanmu suka tausaya mana muna kanana Allah dukkanin magabatan mu da shugabannin mu da mai martaba ubangiji ka kara musu daraja ka gafarta musu ka kyautata makoncin su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi